Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma biyoyi hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da subahin ranar Litini 25 ga watan Maris. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Babban Attorney General din Amurka William Barr ya fitar a takeice da kanin rahoton sakamakon kwamitin Robert Mueller da aka jima a Najira. Majalisar Dinkin Duniya ta ce jumlar adadin mutanen da suka mutu a wasu kasashen yankin kudancin Afirka sanadiyar mummunar guguwar da ta afka wa yankin ya haura mutum 700. Al'ummar kasar Thailand ta gudanar da zaben da ta ayyana a matsayi na komawa turbar demokradiya.
To kanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce duk da an yi zagaye na biyu sai bayan hukuncin kotu a sanar da sakamakon zaben jihar Bauchi. To amma
kowa ya ga adadin jam'iyyun da abubuwan da jam'iyyar suka samu, kuma kowa ya ga fayyace tabbas cewa jam'iyyar PDP ita take kan gaba, sai kuma jam'iyyar APC take biye mata.
Za kuma aji cewa PDP ta ci kujerar gwamnan jihar Benue, APC kuma ta ci ta Plateau, amma PDP ta ce da sauran magana a Plateau za a ji tsokaci kan zaben gwamnan jihar Kano. Kamar kowace ranar Litini, Safilu Hashin Gumal na tafa da shirin ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karanta Muhammad Hafiz Baballe. Wasu bayanai da babban Attorney General din Amurka William Barr ya fitar a takaice sun nuna cewa kwamitin Robert Mueller na musamman ya bayyana cewa shugaba Donald Trump da kwamitin yakin neman zabansa ko wani da ke da alaka da shi ba su haɗa kai da Rasha ba domin a yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar na 2016. Amma dangane da ko shugaba Trump ya yi ƙoƙarin kawo cikas ga binciken da kwamitin na Mueller ke yi, ba ya bayyana cewa rahoton bai ɗauki matsaya ba kan ko shugaban ya aikata laifi sannan kuma bai wanke shi ba. A jiya Lahadi, babban Attorney General din ya fitar da kanin rahoton na Mueller da aika jima a Najira sakamakonsa a binciken da aka kwashe watanni 22 ana gudanarwa kan zargin cewa ko kwamitin yakin neman zaben Trump ya haɗa kai da Rasha domin ta taimaka mai. A jiya Lahadi ba ya aikawa da Majalisar Dokokin Amurka rahoton, bayan da shi ma Mueller ya mika rahoton ga ma'aikatar shari'a Amurka a ranar Juma'a. Majalisar Dinkin Duniya ta ce jumlar adadin mutanen da suka mutu a wasu kasashen yankin kudancin Afirka sanadiyar mummunar guguwar da ta afka wa yankin ya haura mutum 700. Sama da mutum 400 sun rasu ne a Mozambique, inda masu ba da agajin gaggawa ke ta ƙoƙarin taimakawa dubun dubatar mutane. Ministan ƙasa da muhalli a Mozambique, Celso Correa, ya ce har yanzu ana cikin wani mawuyacin hali amma ana samun sauki. Ya ƙara da cewa akwai aƙalla mutane 1,500 da ke saman rufin gidajensu da bishiyoyi waɗanda suke so a ceto su, sannan kusan mutum 89,000 sun koma sansanin 'yan gudun hijira. Baya ga ƙasar ta Mozambique, akwai ƙasashen Zimbabwe da Malawi da su ma suke ƙoƙarin farfaɗuwa daga wannan mummunar guguwar. Masu ayyukan ba da agaji sun ce tabbas adadin mutanen da suka mutu a ƙasashen uku zai ƙaru yayin da ambaliyar ruwan ke janyewa. Aƙalla mutum 1,700,000 wannan guguwar ta shafa, wacce ba taɓa ganin guguwa mai ƙarfinta ba a yankin ba cikin gwamman shekarun da suka gabata. Al'ummar ƙasar Thailand ta gudanar da zaben da ta ayyana a matsayin na komawa turbar demokradiyya, sai dai an yi ta sukar zaben tare da kwatanta shi a matsayin wanda Prime Minister Prayut Chan-o-cha ya tsara domin ya ƙara mamaye shugabancin ƙasar da ƙarfin iri na mulkin soja. Sakamakon zaben da aka samu daga bayanai kan yadda jam'iyyu suka kada ƙuri'unsu sun nuna cewa jam'iyyar tsohon Prime Minister Takashin Shinawatra ta Pheu Thai na taka rawar gani amma sakamakon zaben da aka fara fitarwa a jiya Lahadi ya nuna cewa jam'iyyar Palang Parachatra mai samun goyen bayan sojojin kasar ce take kan gaba. Akwai ikirarin cewa an yi ta sayan ƙuri'u a zaben, amma da farko ba a samu ƙorafe-ƙorafe da dama ba, musamman daga ƙasashen Australia, Canada, Amurka da mambobi goma na ƙasashen yankin kudu maso gabashin Asia da suka saka ido a kan zaben. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Dakarun SDF da Amurka ke marawa baya sun gudanar da aikin kakkaɓe sako-sako a wani sabon yankin da aka kwato daga kungiyar IS a jiya Lahadi, kwana ɗaya bayan sun bayyana kawo ƙarshen kungiyar 'yan ta'adda ta IS da suka ayyana a matsayin daularsu. Game yadda Amurka ke wa jagoranci da suke gwabza faɗa da kungiyar IS ta ce dakarun SDF suna aiki don gano raguwar mayakan da suka ɓuya, waɗanda zai iya zama har yanzu suna yankin, da kuma kawar da duk waɗansu makamai da ƙungiyar IS ta ɓoye. A daren da aka kai samaman, an yi ta ruwan bama-bamai a tunga ta ƙarshe da ƙungiyar IS take rike da shi, yayin da makamai da ake ta harbawa suka sa sararin samaniya ya yi haske a ƙauyen Baghouz da ke arewa maso gabashin Siriya. Masu ayyukan ceto sun yi amfani da jiragen sama masu saukar ungulu suka kwashe mutum 479 daga wani jirgin ruwa da ya lalace a yammacin gabar tekun Norway kafin a sake ta da injin jirgin a jiya Lahadi, inda daga baya kuma ya samu rakiyar wasu jiragen ruwa guda uku har zuwa tashar jiragen ruwa ta Molde da ke kusa. Mutum 20 suka samu raunuka a cikin rudanin da ya biyo bayan matsalar da jirgin ruwan mai suna Beacon Sky ya samu lokacin da ya yi ta tangadi cikin igiyar ruwa da wani sa'in ya yi ta tashi igiyar ruwan mai karfin 8 bayan da aka shawo kan al'amarin. Baki 436 da ma'aikatan jirgin ruwan 458 suka rage cikin jirgin. Kungiyar bada agajin gaggawa ta Norwegian Red Cross ta ce waɗanda suka samu raunuka sun samu karaya ne da kuma yanka. Ma'aikatan Beacon Sky sun nemi taimakon gaggawa ne a ranar Asabar bayan da na'urar jirgin ta mutu a daidai lokacin da jirgin ke da tazaran mita 100 da wasu duwatsun ƙarƙashin ruwa bayan da jirgin ya yi tafiyar mita 900 daga gaba. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sauka a birnin Washington da ke Amurka yayin da yake neman goyon baya a zaben da za a yi daga shugaban Amurka Donald Trump, da yake tsammanin zai amince a hukumance da yankin tuddan da ake kira Golan Heights da ake takaddama a kai a matsayin wani bangare na ƙasar Isra'ila. Netanyahu yana fuskantar tuhume-tuhume na cin hanci da rashawa da kuma ƙalubalen neman wani wa'adin mulki a zaben da za a yi a ranar 9 ga watan Afrilu.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, hukumar zaben Najeriya Inekshiyar Bauchi ta ce sai an gama da kotu za ta bayyana sakamakon zaben jihar a hukumance. To, amma ta ɗanyi jirwaye. Abdulwahab Muhammad Gareka.
Kamar yadda hukumar zaben ta ce sakamakon zaben da kuma bayyana wanda ya nasarar lashe zaben gwamnan jihar Bauchi, sai bayan kotu ta yanke hukunci kan batun shari'ar da jam'iyyar APC da kuma mai takarar kujerar Muhammad Abdullahi Abubakar suka shigar. A bayan gabatar da sakamakon zaben ne, sai kakakin hukumar zabe ya yi takaitaccen bayani wa 'yan jarida.
To, da farko sunana Ahmed Waziri Zadawa, shugaban sashen wayar da kan masu zabe da kuma hulɗa da jama'a na hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasar reshen jihar Bauchi. To, alhamdulillahi, abin da aka kammala shine karɓan sakamako daga ƙananan hukumomi 15 waɗanda aka sake gudanar da zabensu sakamakon samun matsaloli a baya waɗanda suka da wannan sakamako zuwa yanzu a hukumar zabe a nan jihar Bauchi. Mun karɓi sakamako daga ƙananan hukumomi guda 19 da ke jihar Bauchi.
Yanzu idan za ka yi ba da adadin wace jami'a ne take da mafi yawan kuri'u?
Kowa ya ga adadin jami'un da abubuwan da jami'ar suka samu, kuma kowa ya ga fayyace tabbas cewa jami'ar PDP ita take kan gaba, sai kuma jami'ar APC take biye mata.
Sakamakon zaben zagaye na biyu na nuni da cewa jami'ar PDP ta ba da tazarar kuri'u 5,000 wa jami'ar APC idan aka hada jimla da kuri'an zaben da aka gudanar tun farko. Ya komando Tijjani Baba Gamawa ya sharuci yan takarin biyu da su rungumi kaddara yadda ta kasance ga kowannen su.
A sako na ga dukkan su shine dukkan wanda Allah ya bawa kowa ke kaddara. Shi wanda ya ci ya duba jama'an jihar Bauchi da irin gogormaya da abun nan da suka yi, ya musu adalci, ya musu gaskiya, ya musu rikon amana. Shi kuma kowa ya shi wanda ya fadi ya dauki kaddara ya zaman to cewa wannan abu daga Allah ne. Shi Allah kan ba da mulki a wanda ya so da lokacin da.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Wannan haka yake kuma a gaida Abdulwahab daga Bauchi kuma sai jihar Filato, inda a nan bayan zagaye na biyu hukumar zaɓe ta ayyana gwamna Samuel Lalon a matsayin wanda ya ci zaɓen gwamnan a ƙarƙashin jam'iyyar APC, inda shi kuma janar Jeremiah Usaini na PDP ke cewa zai fi ruga kotu. Zainab Babaji gare ki.
Dan takarar gwamna a jam'iyyar hamayya ta PDP a jihar Filato Jeremiah Usaini, wanda bai yi nasara a zaɓe ba, yace zai garzaya kotu. Jeci Usaini ya yi barazanar zuwa kotun ne bayan hukumar zaɓe ta bayyana gwamna mai ci Simon Lalon a matsayin wanda ya lashe zaɓen. A taron manema labarai da ya kira, Jeremiah Timbut Usaini ya ce suna kan tattara bayanai da za su gabatar gaban kotun sauraron ƙararrakin zaɓe don ƙwatar 'yancinsu.
Na taɓa tunanin nasara, sai dai da aka yi abin ne ba mu ji daɗin ba. Shi za mu je kotu, tribuna kenan ba, muna shirye-shirye. Za mu je wajen domin ga mutanenmu kada ya fada don yawanci mun za su za kashe su ko kuwa su yi rashin kayansu ko gidajensu, warkiya ba wanda ma suna siyasa ba. Kamu ɗauki wannan lokacin na zaɓe mu ce a je a shiga na fada.
A bangare guda kuwa, gwamna Simon Lalon, wanda ya lashe zaben karo na biyu, ya yi kira ne ga waɗanda suka faɗi zaben da su haɗa hannu wajen gina jihar ta Filato.
Wanda ya takara bai samu ba, za mu buɗe hanya mu haɗu mu ja su mu zo mu yi aiki tare su yi hakuri. Wannan ikon Allah ne.
Magoya baya wani lokaci sai kaga cikin murna ya zama da tashin hankali.
Mun riga mun gaya wa magoyan bayan mu, kuma na riga na tabbatar kafin wannan zaɓe mun ce in akwai jihar da za a yi zaɓe lami lafiya shi na Filato, kuma Allah ya taimake mu mun gama zaɓe lami lafiya. Saboda haka ba za mu so wani ya je ya zolai wani ba.
Gwamna Simon Lalon dai ya tsere ma Jeremiah Usaini da kuri'u fiye da 48,000 a zaɓen da aka kammala kwanan nan. A halin da ake ciki kuma, hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Benue ta ayyana Samuel Otom na PDP a matsayin wanda ya lashe kujerar gwamna a jihar. Samuel Otom, wanda ya zarce karo na biyu, ya doke abokin karawarsa ne na jam'iyyar APC Barista Emmanuel Jime da kuri'u fiye da 434, yayin da shi Emmanuel Jime ya samu kuri'u fiye da 345. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab. To kamar yadda aka sani dai, jihar Kano na ɗaya daga cikin jihohin da aka yi zagaye na biyu na zaben saboda wasu kurakurai. To bayan ma ayyana gwamna Ganduje a matsayin wanda ya ci zaben, an ci gaba da korafe-korafe. Don haka mun tuntuɓi wani ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka mai sharhi kan siyasa da zamantakewa, Dr. Sufiyanu Ali Mai Biyar, don ya duba mana wannan al'amarin sai ya ce.
Gaskiya a wasu wurare da aka yi zaɓuɓɓuka na zagaye na biyun nan, abubuwa sun tafi yadda ake bukata. Amma kamar jihar Kano da kai magana, Kano an samu matsaloli. Matsalar da aka samu ba sai na ce daga jam'iyya kaza aka samu ko jam'iyya ba, tunda magana muke yi ta gabaɗaya jihar Kano da al'ummar ta baki ɗaya. Da ɗan waccan jam'iyya da ɗan wannan jam'iyya, dukkaninsu al'ummar jihar Kano ne.
Dr. Sufiyan, idan aka lura da waɗannan matsaloli da suke ta faruwa, me za ka ce game da makomar siyasar Najeriya?
Gaskiya abin Allah sarki ne, abin takaici ne, abin Allah ya wadaine. Yanzu kaga al'umar mu misali a jihar Kano zaka ga suna ta tsinuwa suna ta zage-zage babu dalili.
Doctor, wasu za su ce ana kusan koyi da Amurka ne idan ana batun demokaradiyya, kuma ita Amurka ita kanta ma akan samu matsala nan da can, har ma da abin da ya shafi tashin hankali da kusan ma yunkurin kisa kamar yadda ka san yayi ta faruwa, har saura ka dan wani dan majalisar wakilai ya rasa ransa da wani dan bindiga ya auna shi magoyin bayan wani dan takarar shugaban kasa misali. Wasu za su ce to ko yammacin duniya ma ingancin siyasar su koko demokaradiyyar su bai kai 100% ba, don haka nan baka ganin kamar dai Najeriya ita ma dai tana kokari a rarrafan da take yi?
To gaskiya ka san ita Najeriya kamar yadda ka sani kasa ce mai kabilu daban-daban da kuma addinai daban-daban. To idan kana magana a jahohi irin namu na arewa wanda musulunci shine yafi karfi, ko ba haka ba? Duk abin da za mu yi ya kamata mu duba Allah da girman zatinsa, mu kuma tuna cewa fa shugabancin nan na dan lokaci ne kalilan, ko ba haka ba? Matawun kalil dan kankanin lokaci ne ita kanta rayuwar gaba daya.
To za a ji karshen wannan hirar a shirinmu na gaba. Yanzu kan bar mu koma gefe guda, Safilu Hashin Gumal ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da kawo muku batun takaddamar da ke faruwa tsakanin wasu matasa ƴan uwan juna biyu da gidan man Alhaji Awal AA Rano dake garin Keffa a jihar Nasarawa. Matasan biyu Alhaji Hallar Sabi Keffa da Alhaji Ramalan sun shaida mana cewa sun baiwa rukunin gidajen mai na Alhaji Awal AA Rano arin gidajen da suke ginawa a bayan gidan man a Keffa, da zuma cewa za su gyara manyan tankunan gidan man da suka goce a ƙarƙashin ƙasa. Inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga rushe ginin su da mamayar da shi wajen zuba shara ba tare da an biya su komai ba. Idan masu raruna biye da mu a makon da ya gabata, mun ji ta bakin babban daraktan kamfanin AA Rano Alhaji Muhammad Suleiman, wanda ya faɗa mana cewa kamfanin su bai shiga wata yarjejeniya da matasan ba, kuma alhakin biyan matasan haƙƙin su ya ratai ne a wuyan ƴan kwantiragin da suka ɗauko domin yin aikin. Hakan ya sa muka tuntuɓi asalin injiniyan da ya aikin gyara tankunan mai suna injiniya Abdullahi Baba Samanaka.
Assalamu alaikum jama'a. Sunana injiniya Abdullahi Baba Samanaka. Ni ne injiniyan da ya aikin wannan gidan mai sakamakon barna da ruwan sama ya ma tankunan ƙarƙashin ƙasa na wannan gidan man AA Rano. Abin da ke faruwa, ni dai an umarci ni da in zo in gyara wannan tanki, amma da cewa idan ina da buƙatan waɗansu bayanai ko kuma wani taimako in sami ma'aikatan wannan gidan mai kamar manaja kenan da sauran manya-manyan staffs.
Injiniya, shin asali waye ne ya baka umarnin ka zo ka gudanar da wannan aikin?
To akwai mai gidana wanda yake shine wakilin AA Rano, wanda shi kaman contractor ne, ni kuma ni ne injiniyan sa. Ka san akwai contractor to dole kuma a samu injiniya. Ba da ma contractor guda da ake sai da injiniya tunda ba field din sa bane. To wannan contractor shi turo ne a matsayin zan yi aiki. So bayanin kenan.
Yawa to muna ji ba mu labarin menene ya faru, don saboda su waɗannan masu gida sun ce an fidda tsoffin tankunan da suka lalace, an sa su a filin su da ya kai ga haddar rushe ginin su da suka fara ginawa. Gidaje biyu da suke manne da juna, yi mana bayani me ya faru.
Alhamdulillah, abin da yake faruwa shine lokacin da zan duba wannan tankuna sai tunanin in zare su in fitar da su fili don in gyara ko kuma a kawo sababbi in sa. To sai na fahimci ta gefen da ya kamata a ce na fitar da tankunan nan hanya ce da al'umma ke wucewa, wanda babu dama, bamu da isasshen fili dai ta wurin, ba da masaniya ga masu fili ko ko gidajen bayan nan. Amma wani irin taimako za ka yi min, ka nema min alfarma wajen waɗannan masu gidaje in yi amfani da ɗan gap da ke tsakanin wannan gida da wannan gida in shiga da mashin ɗin da zai ciro min tankunan nan? Sai ya ce abu ne mai sauƙi, in ji shi manaja. sai ya ce da ni wanda muke tunanin za a bata jikin gidansa ma dan uwansa ne, don haka bare je nemi izini ta wurinsa don kada wani abu ya faru ba tare da saninsa ba, sai zama mun yi laifi. Bai kuma yi ƙasa a gwiwa ba, ya tashi ya je ya samu wannan mutum, walau dai ta hanyar wayan tangara ho ko kuma fuska da fuska haka. Ya nemi izinin wannan mutum har ya kai ga ya ce masa idan ko na ce idan Allah ya kaddari mun yi mun gama lafiya fine, amma in wani abu daga cikin ginin sa mun dan taba shi da wannan karfe namu za mu gyara, a tambaye shi in ya yarda mu yi, in bai yarda ba mu hakura. A ƙarshe ya ce ya amince, amma idan an balla wani wuri a gyara. Shi ko wannan manaja da ya zo min bayani sai naga eh zan iya in wannan abu ya in wani daga cikin sashin ginin sa ya dan balle mu gyara din, hakan muka yi. To muka yi aiki muka gama lafiya, sai amma kafin mu yi mun dan samu wani gefe na bango kwaya daya na sa aka kwance shi wannan bango ba wai mun rushe ba, kwancewa muka yi muka tara bilan gefe guda. To a wannan dan tsakani shi mai gida sai turo lauyansa ya zo ya ga ina ne aka kwance, kuma gyaran da za a yi ya tabbatar eh an gyara shi kamar yadda yake a da. Da lauya ya zo ya duba sai ce to a yi kiyasi na gaskiya a kuma su gyara yadda ya kamata. To na zo na yi kiyasin wannan kaya ko kuwa wannan blocks da muka kwankwance da simintin da za a gyara da kudin ma'aikata da dukkan abin da za a dauki nauyin gyara wannan gini da shi, na kiyasta a wadace bisa adalci zai kama naira 200,500. To saboda shi gini wani abu ne wanda yake yana iya samun matsalolin cancanzawa, sai kaga wani abu ya shigo maka ba zato ba tsammani, sai ce kai wannan kuɗi a kai shi 325,000, in Allah ya kaddare wani abu ya yi rara mu dai mun yanke shi a haka.
Wato abinda nake nufi injiniya kai abinda ake da ke tun farko dama idan an gama yake kawai za a tun da har ka sa an kunce wannan yar katanga a maida ita kawai yadda take. An gama wannan magana dama sun samu lokacin da ka gama aikin tankuna kawai sai ka ci gaba da aikin maida katanga kawai, shikenan magana ta kare. Ina ga yadda hirar nan take da an yi wannan da duma waɗannan maganganun ba su taso ba.
Wannan lauya ya buƙaci in za a maida wannan aiki lauyan mai gida ya kamata ya zo ya gani. To kaga in na fara ba tare da ya zo ya gani ba zai zaton ko na yi wani maguɗi ta rage ingancin aikin nan. Shi yasa na saurara har zai zo ya duba. To daga nan da aka samu wannan dan tsaiko sai na tafi da nufin in sun gama shawaran da suka ce za su yi akan aikin nan sai su gaya mun nan take in ci gaba da aiki na, tunda ma'aikata na duk suna nan a wurin. To na dan tafi kwana biyu tsakani sai shi wannan manaja shagari sai kira ni awa ya ce min to waɗannan masu gida sun ce wannan gida nasu sai da shi za su yi, tunda daman ba an gama shi ba ne, ba a sa kwano ba wani wurin ma ba a zubalinta ba, za su sayar ne, don haka sun fasa a gina musu wannan wuri maimakon haka a ba su wannan kuɗi a maimakon kuɗin aikin su yi amfani da kuɗin.
Injiniya wannan fa ya nuna duk an saba ma an caccanza abubuwa da yawa. Kuma shi ne kamar maganar da muka yi da sunan rashin rubuta takarda din nan. Su ma sun ce a wajen ba a rubuta wata takarda ba. Sun samu yanzu inda an rubuta takarda in ka gama wannan aikin kawai za ka mayar musu kayansu ne yadda yake kawai. Yadda ake kenan, in suka zo suka gamsu, in ma ba su gamsu watakila za su sake tada wata magana. Yanzu kuma abin ya koma kuma maganar sai da magidan.
To maganar saidawa ba cewa suka yi mu saya ba. Ba kuma cewa suka yi mu ba su kuɗin nan wani a matsayin wani kaso na kuɗin sai da wannan gida ba. Na kiyasin wannan kuɗi saboda babu dama in ɗebo kuɗi haka kawai in fara zuba a wurin nan sai na sanar da shi kamfanin ko kuma wanda ya sa ni cewa wannan gini mai da gini zai ci kaza ne, sannan ya ba ni dama in karɓa a inda nake karɓan kuɗin nan, don ba dama a ce zan zo in yi wannan aiki in je in ce kawai ba ni kuɗi a'a, sai na kiyasta naira kaza ne zai gama aikin nan. kaji dogaro na kenan da yasa nake bin abin daki daki. To da muka kaddara haka da suka faɗa wannan bayani, shi wannan wakili na kamfani wato Shagari ya zo ya ga min cewa ga yadda suke nufi. Ban yarda da hakan ba sai da na kira lauyansu. In ji shin haka ne? Lauyan sai ya tabbatar mun haka ne. Na ce to yanzu duk abin da ake yi tsakanin ni da nake wani aiki da ku ana yi ne da ta hanyar shi wannan manajan gidan mai wato Shagari. Shi ya zama shi ne tsakani. Yaya kuke so a yi biyan kuɗin nan? In tashi ne in kawo muku koko in ba shi Shagari kamar yadda muka faro tun farko, sai shi lauya ya ce da ni in ba Shagari shi kuma Shagari ya ɗauka ya ba shi. Ma'ana magana ta farko ta inda aka haɗu nan dai tana ake sauka. Ni ko ban yi ƙasa a gwiwa ba sai na ɗauki kuɗi naira 325 maimakon naira 205 na asali wanda gini zai ci. Na sa a cikin account ɗin Shagari, Shagari ya ɗauka ya ba wannan lauya. Shi kuma lauya da ya karɓi kuɗi kwana ɗaya tsakani sai na kira shi a waya. Na ce na ba Shagari kuɗi naira 325 ya baka? Ya ce ya bani. Ya baka? Ya bani. Shi kenan magana ta ƙare? Magana ta ƙare. A nan muka tsaya. Shi wannan shi ne hujja na cewa lallai Shagari ya ba da wannan kuɗi. Shi ne ƙarshen bayani.
Idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku bahasin ainihin manajan gidan man da ya nemi alfarman yin amfani da gidajen matasan, kuma shi ne aka bayo kuɗi ya basu tare da saka hannu a yarjejeniya kan batun. Yanzu a madadin Nasiru Adamu ya hikaya, ni Sarfila Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
Kage da Sarfilu, yanzu kan ga Muhammad Hafiz Baballar da labaran duniya amman fa a taƙaice.
Wasu bayanai da babban Attorney General ɗin Amurka William Barr ya fitar a takaice sun nuna cewa kwamitin Robert Mueller na musamman ya bayyana cewa shugaba Donald Trump da kwamitin yakin neman zabansa ko wani da ke da alaka da shi ba su haɗa kai da Rasha ba domin a yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar na 2016. Amma dangane da ko shugaba Trump ya yi ƙoƙarin kawo cikas ga binciken da kwamitin na Mueller ke yi, ba ya bayyana cewa rahoton bai ɗauki matsaya ba kan ko shugaban ya aikata laifi sannan kuma bai wanke shi ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce jumlar adadin mutanen da suka mutu a wasu ƙasashen yankin kudancin Afirka sanadiyar mummunar guguwar da ta afkawa yankin ya haura mutum 700. Sama da mutum 400 sun rasu ne a Mozambique, inda masu ba da agajin gaggawa ke ta ƙoƙarin taimakawa dubun dubatar mutane. Al'ummar ƙasar Thailand ta gudanar da zaben da ta ayyana a matsayin na komawa turbar demokuraɗiyya. Sai dai an yi ta sukar zaben tare da kwatanta shi a matsayin wanda Prime Minister Prayut Chan-o-cha ya tsara domin ya ƙara kananneye shugabancin ƙasar da ƙarfin irin na mulkin soji. Dakarun SDF da Amurka ke marawa baya sun gudanar da aikin kakkaɓe saƙo-saƙo a wani sabon yanki da aka ƙwato daga ƙungiyar IS a jiya Lahadi. Kwana ɗaya bayan sun bayyana kawo ƙarshen ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS da suka ayyana a matsayin daularsu, game yadda Amurka ke wa jagoranci da suke gwabza faɗan da ƙungiyar IS ta ce dakarun SDF suna aiki don gano raguwar mayakan da suka ɓuya waɗanda zai iya zama har yanzu suna yankin da kuma kawar da duk waɗansu makamai da ƙungiyar IS ɗin ta ɓoye. Masu ayyukan ceto sun yi amfani da jiragen sama masu saukar ungulu suka kwashe mutane 479 daga wani jirgin ruwa da ya lalace.
Kuma saurare da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin Jimmy Cook, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
Afrique, le monde aujourd'hui.